إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تند عن قيام لوكتين من تأربعين توزيني إيائينا ودنغنين شوى نا تكيتا سأل ننتع ردا حقكما زعي حقوري da cewa a wasu lokuta din ba zan dauki bayani ko in dauki lokacin da zan yi fassara ko sharhin ayoyi ba inda dama dai nan wuri ne na karantarwa kuma an dade ana karatu don haka akwai abubuwan da ba sai na fassara ba ballantana in ce zan yi dogon sharhi domin in yi amfani da yan mintocin da suke su ne aka bada wajen kaiwa zuwa ga inda nake ganin in an kai insha Allah za a samu natija da ta dace kamar yadda shi mai gabatarwa kuma shugaban zama kenan Malam Kasim ya ambata ni matashiyar magana da zan gabatar dakenta shine wato ikhlasi da tasirin sa ga rayuwar musulmi to kalmar ikhlasi dai kalma ce balarabiya duk da cewa yau da gobe ya sa bahaushe ko duk wani mai jin hausa idan aka ce ikhlasi yana iya fahimtar abin da ake nufi to amma kamar yadda malamai ke faɗi duk lokacin da za a yi magana akan wata kalma ko akan wani abu wanda yake da alaka da larabci to a fara fassara shi a harshen larabcin domin a ji ma'anoninsa kafin a koma zuwa ga mahanga ta shari'a domin ma'anar ta ƙara fitowa sosai a matsayin kalmar ta balarabiyar kalma a harshen larabci kalmar al-ikhlas kamar da yazo cikin littafin lisanul arab daga khalasa ne masdarin kenan khalasa yakhlusu khulusan wa khalafan wa khilafan akan ce khalasa yakhlusu khulusa ko kuma khalafa ko khilafa duk abinda hakan ya kunsa kamar yadda zo cikin lisanul arab shine idza kana qad nashiba thumma naja wa salim idan ya zama abu da ya ainihin wato cikurkude ko kuma ya damfaru ya makale to daga baya sai ya kubuta kuma ya zama ya tsira abu ne wanda aka dabaibaye shi aka mai takunkumi aka hana shi motsi daga baya sai ya kubuta sai ya tsira to wannan sai a ce khalasa ya khalusu hakanan akan ce akhlasahu ko kuma khallasahu kamar misali akhlasa lillahi dinahu ay amhadahu ya tace shi ya rairaye shi ya wato gyara shi ya kyautata shi to wannan in an dangana abin zuwa ga bautar Allah ko addinin Allah sai a ce ya tace ya tsaftace ya gyara ya rairaye ya tankade addini zuwa ga Allah shi kadai hakanan akhlasa shay'a ikhtara haka ce akhlasa shay'a ma'ana ya zabe abu ya zabe wani abu ya zabe shi ya bayyana shi ya fitta shi daga saura ko kuma akhlasa shay'a ay asfahu wa naqahu min aidihi akhlasa shay'a ya tace abu ma'ana ya gyara shi ya fidda kwaya daga tsakuwa ya tsaftace shi daga aibinsa duk wani abu na aibi kamar yadda misali mai kira da zuga zugin nan idan yana hura zuga zugin yana hura wuta da wannan zuga zugin sai zama duk wani abu mara kyau na karfin ko kuma duk wani datti wanda ya shigo a dalilin kara karfin sai zama ana kauda shi sai wutar ce tsantsa tsagwaranta to kamar haka ne ai akhlasa shay'a naqahu afahu min aibi in aka ce at-takhlis ai kamar at-tanjiyat ne min kulli manshabi shine kubutar da wani abu kubutar da abu daga dukkan wani dabaibayi ko tarnaki ko abin da zai iya matsala gare shi da wannan ne ar-ragib al-asfahani yace al-ikhlas huwa tabarri an kulli ma dun Allah ikhlasi ya kunshi kubuta siryantarwa kubutarwa ko fitar da abu daga duk wani abu ba Allah mana ya zama duk abinda za a yi wa Allah shi din aka yi wa ba wani shi dan shi saboda shi kuma gare shi a cikin littafin Mukhtar Sahah kuma aka ce al-ikhlas fi ta'a tarku riya in a wajen da'a ce ga Allah da an ce al-ikhlas abinda ake nufi shine barin riya ya zama ba a yi riya an yi wani abu dan wani ya gani ko kuma an yi wani abu dan wani ya ji ba zai yaba ko zai yi zargi ba shi din bane amma dai a yi dan wani Allah to wannan shine da bariya to bisa wannan sai a ce ba a samu ikhlas idan ku aka bari ya sai a ce to an samu ikhlas wannan harshen larabci ke a shari'ance kalmar al-ikhlas an yi mata fassarori daban-daban tun da da kuma yanzu daga cikin fassarori mafi gamewa akwai fassarar da al-izz ibn abdussalam yayi yace al-ikhlas an yaf'ala al-mukallif at-ta'ata khalisatan lillahi wahda la yuridu biha ta'dhiman min an-nas wala tawqira wala jalba naf'i dini wala daf'a darari dunyawi yace ikhlasi shine mukallafi wanda shari'a ta hau kansa baligi mai hankali ya aikata da'a ga Allah ya aikata da'a yana mai tsaftacewa da tsarkakewa da yi kuru don Allah shi kadai baya neman girmamawan mutane ko kuma mutunta wanda za su yi masa baya neman ya jawo wa kansa wani amfani na addini ko ya dauke ya tunkuɗe wa kansa wata cutarwa ta duniya kawai yayi don Allah ne an yaba an zarga zai samu amfani na duniya zai kubuta daga wata cutarwa ta lahira duk ba su ne a gabansa ba yayi kawai don Allah wannan ita ce fassarar da al-izz ibn abdussalam yayi wa kalmar al-ikhlas wata fassarar kuma mai gamewa ita ma ita ce wanda al-hasan al-banna ko yayi kamar yadda ya zo cikin littafin ahmad al-alimi ya nakalo daga hasan al-banna fassarar da yawa al-ikhlas yace ikhlasi shine an yaqsida al-muslim bi qawlihi wa amalihi wa jihadihi kullihi wajha Allah wa ibtiga'a mardatihi wa husna masrubatihi min ghairi nazarin ila magnamin aw mazharin aw jahin aw laqabin aw taqaddumin aw ta'khurin yace ikhlasi shine muslimi ya nufi Allah ya nufi fuskar Allah da neman yardan Allah da duk wani wata magana da zai faɗi da aikinsa da duk wani jihadi wani kokari ya ɗauki tashi da wato da faɗi tashi da zai ya zama gaba ɗaya yana nufin neman fuskar Allah ma'ana yardan Allah neman yardan Allah kawai wa husna masubatihi da kuma kyawun lada da Allah yake badawa min gairi nazarin ila magnani ba tare da ya dubi wata ganima zai samu wata fa'ida ta duniya zai samu ba aw mazharin ko wata shahara bayyana aw jahin ko wata daukaka wato wata fada ko wani matsayi da zai samu wata alfarma da zai samu aw laqabin ko wani laqabi a rika ambatan sunan shi shine shakwan ustadu wani ba wanda yake nema ba aw taqaddumin ko ya samu ci gaba da yana baya a mai da ci gaba saboda ya bayyana da abu kaza da kaza da kaza aw ta'khurin ko yana gaba gaba a ce ya dawo baya ba wanda yake kallo ba kwata 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 Allah kawai yana ba da yake wannan shine al-ikhlas a wajen hasan al-banna to ban da wannan fasarori guda biyu wanda ni nake daukar su a matsayin mafi cika akwai wadansu fasarorin da malamai magabata suka yi wa kalmar al-ikhlas daga ciki ya zo cikin littafin iya ulumuddin na al-ghazali maganar da aka nakalo daga ibrahim ibn adham dangane da ma'anar al-ikhlas yace shine sidqun niyya ma Allah ta'ala gaskata niyya gaskata niyya gaskiyar niyya tare da Allah ta'ala ma'ana duk abinda mutum zai yi yayi kai tsaye don Allah yana nufin Allah saboda Allah don neman karban aikin daga Allah da samun lada daga Allah hakanan Muhammad ibn Sahal at-Tasturi shi ma ya fassara kalmar al-ikhlas kamar da take ya ulumuddin na al-Ghazali dai cewa ikhlasi shine an takuna harakatu wato tambaya akai masa wai menene ikhlasi me bawa zai a ce ya ikhlasi shine yace an takuna harakatuhu wa sakanatuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahda shine zamanto motsi fadi tashi da zama ko nutsuwa ko rashin motsi da bawa zai a asirce da bayyane don Allah ne kuma ga Allah kawai saboda in zaka yi don Allah in zaka bari don Allah in zaka fada don Allah in ba zaka fada ba don Allah in zaka aikata don Allah in zaka fasa aiki don Allah shine ma'anan harakatu sakanat fi sirrihi wa alaniyatihi a fili ne ko a bayyane haka na Abul Qasim al-Qushayri shi ma fasar kalmar al-ikhlas yace huwa ifradul haqqi subhanahu fi ta'ati bil qasd wa huwa an yurida bi ta'atihi at-takarruba ila Allah subhanahu duna ayyi shay'in akhar min tasannu'in li makhluqin aw iktisabi mahmadatin 'inda an-nasi aw mahabbati madhihim min al-khalqi aw ma'ana min al-ma'ani siwa at-takarrubi bihi ila Allah ta'ala yace ikhlasi a takeice shine mutun ya kadaita Allah wanda daga cikin sunayensa akwai al-haqqu Allah wanda shine al-haqqu mai gaskiya ko kuma gaskiyar kanta subhanahu fi ta'ati a cikin bautan da zai wa Allah da'a da zai wa Allah bil qasd a wajen ainihin niyyarsa manufarsa dalilinsa wa huwa an yurida bi ta'atihi at-takarruba ila Allah shine yayi nufin neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu da da'a da duzai kowace irin sa'a duna ayi shay'in akhara ba wani abu ba wani abun nan min tasannu'in li makhluqin ya zama yayi wani abu ne wai dan ya burge wani abun halitta na Allah wata halittar Allah ko abinda wata halitta za ta yi mashi shine tasannu abinda wani zai iya masa na girmamawa ko kuma matsala na yabo ko na suka a iktisabi mahmadatin inda nasu ko kuma don samun yabo a wajen mutane aw mahabbati madhin min al-khalqi ko kuma saboda kauna da kwadayi da soyayyan samun yabo daga halittar Allah aw ma'ana min al-ma'ani ko wata ma'ana dai daga cikin ma'anoni wanda ka iya sa bawa ya aikata wani abu a duniya siwa at-takarrub bihi ila Allah ta'ala sabanin neman kusanci zuwa ga Allah ya zama kawai Allah akai wa sannan shi kansa al-Ghazali a cikin ya ulumuddin da ya fassara kalmar al-ikhlas yake cewa huwa an takuna a amaluka kulluha lillahi ta'ala wala yartahu qalbuka bimahamidin nasi wala yubali bimazamihim yace ikhlasi shine ayyukanka gaba daya su zama don Allah saboda Allah madaukaki kuma ya zama zuciyarka ba ta natsu ba ba za ta samu kwanciyar hankali ba idan mutane suka yabe ka ba kuma za ta damu ba idan mutane suka zarge ka to in kai haka kai ikhlasi don Allah kai ikhlasi ga Allah haka nan ash-shaykh hafiz hakami shi ma ya fada game da al-ikhlas yake cewa al-ikhlas an yakuna muradul abdi bi jami'i aqwalihi wa a'malihi adh-dhahirati wal batina ibtiga'a wajhillahi ta'ala ikhlasi shine ya zamanto niyyar bawa game da dukkan maganganunsa da ayyukansa na bayyana da na boye nufin sa manufar sa burin sa dalilin sa shine neman fuskar Allah neman yardar Allah madaukakin sarki yan uwana kawai wannan fasarori da yawa ne saboda da waɗannan fasarori za mu iya fahimtar kawai ikhlasi da duk nau'o'insa ko yadda ake yin sa da alamominsa da sauransu da yadda in ma dalili ya sa ba a kai makuran abinda aka yi tafin gabatarwa ba waɗannan fasarori za su kama na insha Allah na ga malaka suna kallo kalmar ikhlas ta zo bisa sigogi da lafuzza da ma'aunai da yanayi mabambanta wato kalmar ikhlas da mushtaqatuha daban-daban sun zo har sau 31 a cikin Al-Qur'ani. sanannan abu ne yawaita ambatan abu na nuna mene girman abun da matsayinsa da muhimmancinsa. Sannan kalmar ta zo bisa ma'anoni mabambanta a cikin Alkur'ani. Daga cikin ma'anoninta akwai guda hudu wanda suka fi shahara. Na farko al-infirad shine kadaituwa, ma'ana a kadaita Allah da bauta, ai masa shi kadai, ba hada shi da kowa ko wani abu. Ya zo misali irin wannan cikin suratul Yusuf aya ta 80, farin Allah tabaraka wa ta'ala lamma sai asu ko falamma sai asu minhu khalasu najiyan, yayin da suka tsaya kauna game da karko belin kwato annabi Yusuf a lokacin da ai wato kanin annabi Yusuf a lokacin da aka sa ma'auni a cikin ainihin wato a kwandansa ko kuma buhunsa na awo, ya zama an yi shela cewa lallai wannan abu ya fata an sace, aka zo aka duba aka same shi a ciki, da da cewa shiri ne aka yi don annabi Yusuf yana so ya tsaya shi a wurin. Sun yi kokari su bada bakin cewa wallahi babansa tsoho ne, sannan yana ma da matsaloli da larurori, kuma dai ba ɗabi'arsu bane, ba halinsu bane haka. To da suka yanke kauna aka ce ba za a bada shi ba, khalasu najiyan, sai suka keɓe don su gane tsakaninsu, to yanzu wata dubara za su me za su gawo babansu su je. Kaga khalasu na nufin keɓewa, ma'ana a keɓe Allah da bauta shi kadai, wannan ya zo haka a ma'ana ta al-ikhlas. Haka nan ma'ana ta biyu ita ce as-safa'u, tsaftacewa, tsaftacewa, rairayewa, tacewa. Ya zo cikin suratul Nahl aya ta 66, wa inna lakum fil an'ami la ibra nuskikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'idan lisharibin, ai khalisan, tsaftatacce, wanda babu tsani a ciki, babu wani abu da zai bata maka baki idan ka sha. Sai ma'ana ta uku at-tabarri, barranta, kubutarwa, janyewa daga wani abu ka koma inda ya kamata, shine zama an kubutar da ko an kubuta daga duk wani abu koma bayan Allah. Ya zo cikin suratul Luqman ayat 32, wa idza gashahum mawjun, wa idza gashahum mawjun ka dhulali da'aw Allah mukhlisina lahu din, mukhlisina suna masu wato janyewa ko kuma kubutar da duk wani abu na bauta ko na kira ko na addu'a ga wani Allah zuwa ga Allah ne, saboda sun ga alamar halaka ko sai su mai da lamarin zuwa ga Allah, shi kadai za su kira, shi kadai za su roka, shi kadai za su tuna, amma idan aka yaye musu wannan fitinar sai kuma su koma suna shirka da Allah. Haka nan ma'anar kalmar ta ikhlasi a Qur'ani ta zo da matsayin kubuta, kubutarwa, barranta daga kamanceceniya da Yahudu da Nasara. Yahudawa wajen abin da ya shafi kamanta wato Allah da wani shi, Nasara wajen cewa Allah yana da ɗa. Sai aka nuna duk gaba ɗaya musulmi mumini ya barranta daga wannan, domin hanya ce ta halaka, shirka ce. Kalmar ikhlas ta zo da wannan ma'anar, kamar yadda ke cikin suratul Baqara aya 139. Allah ta'ala ya ce qul atuhajjununa fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun, lana a'maluna lakum a'malukum, halinku na al-maghdubu alai al-maghdubi alai gashi, halinku na abdalina masu danganta annabi Isa da cewa dan Allah ne gashi, wadancan masu raina Allah, masu cewa Allah tala abin nan wato marwaci ne, masu cewa Allah kaza ne da sauransu, kuma ga naku. To duka mu ba ruwanmu, lana a'maluna na imani, lakum a'malukum na shirka da raina Allah, wa nahnu lahu mukhlisuna, ai mu mun barranta daga dabi'arku da hanyarku da halayenku zuwa ga Allah shi. Ikhlasi na da matsayi mai girma a cikin addini, yana daga abin da ke nuna matsayin ikhlasi cewa shi ne hakikanin addini kuma buɗin da'awar manzanni gaba ɗaya. In kana magana hakikanin addini kuma matsayin wato mabuɗin da'awa na manzanni gaba ɗaya, to al-ikhlas. Haka Allah ya faɗi a cikin suratul Bayyina aya ta 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata wa dhalika dinul qayyim. ba umarce su ba zai saboda wa Allah suna masu tsarkake addini gare shi suna masu komawa gaba daya da rayuwarsu da halayensu da dabi'unsu da maganarsu da aikin su da komai zuwa ga Allah Allah ta'ala yayi umarni da yin ikhlasi kasancewar yana da gaskiyar da alqur'ani yazo da ita qur'ani yazo da ikhlasi a matsayin abu na gaskiya don haka Allah yayi umarni da haka a cikin suratul zumar aya ta 11 Allah ta'ala ya ce kul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu ad-din kace an umarce ni da in bauta wa Allah mukhlishan lahu ad-din ina mai tsarkake addini gare shi kaga umarni kenan aka bada inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu ad-din Allah yayi umarni kenan da ai ikhlas kuma Allah ya fadi a suratul zumar din aya ta 2 zuwa ta 3 inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi فاعبد الله مخلصا له الدين لله من سوكر مكا من سوكر للتافي زوا غريك القراني كنان بالحق دا غسكيا كنان القراني يا سوكر دا غسكيا wannan gaskiya me ya kunsa ikhlasi zuwa ga Allah ta'ala shi yasa Allah ce fa'budu Allah don haka saboda wannan gaskiyar da alqurani ya saukar ya zo da shi to ka bauta wa Allah mukhlishan lahu ad-din kana mai tsarkake addini gare shi al'amarin ikhlasi ya hada dukkan rayuwa babu wani abu da ikhlasi ke shiga din rayuwarka gaba daya ana buƙatar ikhlasi a suratul an'am ayat 162 Allah ta'ala ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kace da sallata ko addu'a ta da kuma yanka da nake yi na hadaya ko layya ko makamancin wannan da ma yanka kawai dabba koda akan menene duk dai don Allah ya kamata amma nusku dai ana nufin yanka na ibada musamman hadaya da kuma layya wa ma haya da rayuwa ta kacokam wa mamati da mutuwa ta ma in tazo lillahi rabbil alamin duk na Allah ma'ana duk da ibada da zan yi wa Allah ta hanyar sallah ko addu'a da ibada zan wa Allah ta yanka da ibada da zan yi wa Allah a rayuwa ta gaba daya makarantar boko na tabi aikin gwamnati ne nake yi aiki ne na kamfani mai zaman kanshi harka ce ta siyasa na shiga kasuwanci nake yi ba dai rayuwa kenan ba wa ma hayaya rayuwa ta gaba daya wa mamati da mutuwa ta lillahi rabbil alamin saboda haka mutuwar ta zo ta same ni ina kan hanyar Allah wannan shine abin da ake son bawai shine cikan ikhlas an bayyana hadarin yin wata ibada ba don Allah ba duk ibadar da babu ikhlasi ciki to an nuna hadarinta nuna hadarin ibadar da babu ikhlasi shike nuna girma da matsayin ikhlasi Allah ta'ala ya faɗa a suratul furqan aya ta 23 wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura sai mu gabata zuwa ga aikin da suka aikata mu maida shi haba'an mansura kurar da za a zazzage a waka ta sama ta daidaice ba ku saboda haka duk wanda ya aiki ba don Allah ba a ranar kiyama aikin sa yayi aiki banza ya wahalar da kansa ba za a karba ba kuma ba a so ikhlasi na kai mutum zuwa ga takawa domin a suratul layl aya ta 17 zuwa 21 Allah ta'ala ya nuna haka wa sayjannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigaa wajhi rabbihi al-a'la ibtigaa wajhi rabbil a'la na nabi mene an yi aikin nan mukhlishan lillahi ko khalisan lillahi wala sawfa yarda dan haka zama ya mutun zai sami yarda ba wanda ya aiki don Allah ya tsarkake imanin sa ya aikata aiki ya bar shirka ya kuma yi don Allah to shikenan zai sami yardar Allah tabaraka wa ta'ala ikhlasi shine mafi girman ayyukan da zuciya take domin kusa akwai a'malul qulubi zuciya ma tana da ayyukan ta dan da ana magana a'malul qulubi ne to ikhlasi shine mafi girma sai sa annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya duban surorin ku sifofin ku girman jikin ku ko rashin girma yanayin ku gwadin ku kazar kazar ko rashin kazar kazar Allah duk bai duba wannan haka nan bai duba dukiyar ku inda kun yi wani abu dan shi abinda yake dubawa shine me ke cikin zuciyar ku kun yi dan shi ne ko ba dan shi ba kuma ya duba aikin nan naku ya dace da abinda shari'a ta tabbatar ko ko kun yi gaban kanku ne kun yi shi ba bisa koyarwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya atkin wato atkin Bada'ul Fawaid yana cewa a'malul qulubi hiya al-aslu wa a'malul jawarihi tabaun wa mukmilatun wa inna niyyata bi manzilati ar-ruhi wal amala bi manzilati al-jasad. Yace ayyukan zukata sune asali dan da su ake fara auna aiki a ga za a karba ko za a watsa shi. Ayyukan da gaba ke yi masu biyewa ayyukan zuciya ne, kuma su suke cikawa. Da haka in mutum ya kalmar shahada, to tabbatuwan kalmar shahada, cikar kalmar shahada shine ya aikata ayyukan da za su gaskata kalmar shahada. Idan mutum yana son Allah, ya kuma faɗi tsakanin shi da Allah ne a zuciya, to ya aikata ayyukan da za su cika su tabbatar da wannan soyayyar ga Allah. Hakanan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hakanan duk wani abu da mutum zai faɗi. Amma asali ayyukan zukatun su ne asali, inji Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala. Su kuma ayyukan gaba masu bi ne ga ayyukan zukata ko masu cika. Yace wa inna niyyata bi manzilati ruh, domin niyya matsayin niyya a cikin ayyukan da bawa zai yi kamar ruhi ne, ran mutum gaba daya. Wal amala bi manzilati jasad, aikin da mutum zai yi kamar kwatankwacin gangan jiki ne. To gangan jikin da babu ruhi me amfanin sa? Babu. Saboda haka ashe in ba a samu ikhlasi ba, an yi don Allah ba, to an bata lokaci kin. Allah ya tsare mu daga yin aiki ba don shi ba. Ikhlasi na ɗaya daga cikin sharuɗa guda biyu na karɓan duk wani aikin ibada. Kamar yadda muka sani, sai an yi don Allah, kuma sai an yi muwafaka da shari'a, an dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A cikin madarijus salikin na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya faɗi magana, ya nakalota daga al-Fudayl rahimahullahu, cewa innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaba lam yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, hatta yakuna khalisan sawaba, wal khalis an yakuna lillahi was sawabu an yakuna ala sunnah. Yace aiki in an yi don Allah amma bai dace da shari'a ba, bai yi muwafaka da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, to ba za a karba ba. Hakanan idan aiki ya dace da sunna amma ba a yi don Allah ba, shi ma ba za a karba ba. Yace ba a karban aiki sai ya kasance an yi don Allah kuma ya dace da koyarwar shari'a. Aikin da aka yi don Allah, aikin da za a yi khalisar kake shine a yi don Allah. Aikin da za a yi ya dace shine ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga kenan, ashe duk aikin da za ka yi kana buƙatar wannan sharuɗa guda biyu. Kai don Allah, fa abudillahi mukhlishan lahu ad-din wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishan lahu ad-din. Sannan ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum ay ikhlasikum wa amalikum ay muwafaqat al a'mal bis sunnah. In ba samu wannan ba, to aiki ya samu. Ashe kenan ikhlasi jigo ne a cikin dukkan aikin da bawa zai. Ikhlasi na da fa'idoji da yawa gaske. Abin da ya gabata da muka ambata matsayi ne, abin da ke nuna matsayin ikhlasi. Aiki ma ba zai karɓa ba sai da shi. Ba za a karɓa aiki ba sai da shi. Shine mafi girman ayyukan zukata. Sa'annan kuma yana kai mutum zuwa ga samun takawa. Bayan wannan, aikin da aka yi babu ikhlasi yana da hadari kwarai. Sannan ikhlasi ya hada rayuwa gaba daya, ba abinda ikhlasi bai tabo ba. Sa'annan kuma Allah ya umarni da ikhlasi, kasancewar shine hakikanin addini kuma babudin da'awar manzo. To ikhlasi yana da fa'idodi masu yawan gaske. Daga cikin fa'idodinsa wanda malamai sun kawo fiye da 50, amma a nan zan kokari in kawo, Allah ya yarda, ko da 5 ne, 7 ko zuwa 10 gurgurda yadda ya sani. Fa'ida ta farko, sharadi na karban ayyuka da samun lada a wajen Allah, domin Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin hadisi kudusi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya faɗa kamar yadda al-Imam Muslim ya rawaito cikin sahihinsa, ana agana shuraka'i an shirki, man amila amalan ashraka fihi ma'i gairi taraktuhu wa shirkahu. Ni ne mafi wadatan abokan tarayya. Ka san kai tarayya da mutum, ka nuna halin girma, shine kace kai na bar maka bana bukata ko kuma dauki mai yawa ka bani kaza ba shine ka nuna ka bi shi ba to Allah ya ce shi shine mafi wadatar abokan tarayya duk inda akai tarayya to Allah shi yafi kowa wadatuwa daga wannan tarayyan saboda haka wanda duk ya aikata wani aiki ya hada ni da wani na inji Allah ta'ala kamar yadda hadisi kudusin ya nuna to ni sai in bar shi da wanda yayi tarayya da ni a cikin sa mana Allah sai ya wadatu tunda karimun ne shi sai ya wadatu bana bukata je ka ku karanta can da wancan to kuma zai bada lada Allah to sai ya ce ka tafi da abin ka kai da shi wancan kaga an samu matsala ke a cikin wani hadisin wanda al-Imam Ibn Majah ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirin يوم القيامة اليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أجن الشركاء عن الشرك من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي إذن الله يا حتى متانا فرقو دا نكرشي أرانا القيامة وقوان نين اندباب وقوانتو تكنسا mai kira zai kira mai sanarwa zai sanar mai shela zai shela cewa ku ji ba duk wanda ya hada Allah da wani cikin wani aiki da ya aikata kuma wai yayi don Allah ne yayi ma Allah ne amma ya hada Allah da wani to ya je ya nemi ladan sa a wajen wani Allah din domin Allah shine mafi wadatar abokan tarayya kuma daya haka na hadisin da al-Imam Ahmad ya rawaito da al-Hakim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bashir hadhihi al-ummata bis-sana'i wad-din war-rif'ati wan-nasri wat-tamkin fi al-ard faman 'amila minhum 'amala al-akhirati lid-dunya lam yakul lahu fi al-akhirati min naseeb manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai bishara ga wannan al-umma tawa ummatul ijaba da haske da yaduwar addini da daukaka da nasara da tabbatuwa wajen mulki da komai da komai a cikin kafa amma kuma kowa ji wanda duk ya aikata wani aiki na lahira amma yayi don duniya ma'ana dan samun yabo ko dan kubuta daga zargi ko dan samun wani mukami ko dan a gani a yaba to bai da yanki ko kadan bai da wani rabo ko dai dangantan sa a lahira na wannan aikin ne ina daga fa'idodin ikhlasi na biyu kenan cewa ikhlasi hanya ce ta korar shedan kuma hanya ce ta kubuta daga waswasin shedan da samun kariya daga bata a cikin suratul hijr aya ta 40 Allah tabaaraka wa ta'ala ya fada game da abinda iblis ya fani yace qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in إلا عبادك منهم المخلصين yace ya ubangiji saboda batar da ni da kai halakar da ni da kai to ni kuma Adam din nan da matarsa da zuriyarsa ni kuma sai na kawata musu abubuwan duniya a cikin kasan nan a wannan alan duniya sai na kawata musu abubuwa cikin kasa kuma sai na batta su na karkatar da su na rude su gabaɗinsu illa ibadaka minhumul mukhlasin sai bayinka a cikin su wanda ka tsarkake malamai suka ce ai waɗanda aka tsarkake nan an tsarkake su ne li'annahum akhlasu lillahi addina sun tsarkake addini ga Allah fa akhlasahumullahu saboda haka sai Allah ya tsarkake su saboda haka sun zamanto al-mukhlisuna qabla an yakunu al-mukhlasin sai da suka zama al-mukhlisuna ma tsarkake addini ga Allah qabla an yakunu al-mukhlasina kafin zama wanda Allah ya tsarkake su saboda haka shi Allah na bada kariya ga duk wanda zai mukhlis mai tsarkake addini mai tsarkake bauta mai yi don Allah ba dan neman wani abu shi yasa al-Imam Tabari Imam al-Mufassirina yace إلا من أخلصته منهم لعبادتك وأصمته من إذلالي فلم تجعل لي عليه سبيلا فإني لا أقدر على إذلاله وإجوائه وأن فسرا عند الإمام الطبري يكينا إمام المفسرين فإذا تأكو إخلاصي شين دليل سامن تيمكو دا سامن نترى دك الله تعالى al-Imam an-Nasa'i ya roki hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inma yansurullahu hadhihi al-ummata bi dha'ifiha bi da'awatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Allah yana taimako al-umman nan ne kawai da masu rauni a ciki, raunana a cikin mu sune Allah yake taimako mu saboda su, ba manyan ba, ba shugabannin ba, ba wanda suke taka wanda suka so ba yadda suka kuma so, ba wanda sun fi karfin a yi masa hukunci ba, ba su ba. Da'if, du'afa, masu rauni a cikinmu, dalilin su ne Allah ke taimakonmu. Ashe in ka raina wani, ko ka wulakanta wani, ko ka ci zarafin wani, ko ka ga wani ba komai ba ne, saboda kana ganin shi ba komai ba ne a idonka a rayuwa, to ka shiga uku, sau uku sau tara. Domin taimako ma daga Allah yana samuwa ne a dalilinsu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bida'awatihim, saboda addu'arsu, wa salatihim, da sallar da suke yi, wa ikhlasihim, da tsarkake addini ga Allah da suke. Fa'ida ta hudu, ikhlasi sababi ne, dalili ne na yayin rubakin ciki da amsa addu'a. Al-Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaita hadisin mutane uku nan, kisan nan ta mutane uku ko, wanda hadisin ya zo cikin Riyadu Salihin ma Al-Imam an-Nawawi ya kawo. Muslim ya rawaita hadisin banda Bukhari cewa wasu mutane uku sun shiga cikin kogo ko, sai dutse ya zo ya rufe kogon, suka yi suka yi ture abu ya gagara, suka yanke shawara kowa ya roƙi Allah da abin da yake jin yayi don Allah ne. Suka yi roƙon Allah ɗin kowannen su da abin da yake ganin yayi don Allah, kuma Allah ya karɓa addu'ansu, ya fitar da su daga tsanani, ya kubutar da su daga haɗari. Dutsen ya bangare ya gungure, suka fito suka cigaba da tafiya. Ashe ikhlasi na daga dalilai na yayewar bakin ciki da amsa addu'a. Fa'ida ta biyar, ikhlasi na daga abubuwan da ke kubutar da zuciya daga ƙiyayya da gaba. Duk wanda yake yin abu don Allah, to baya ƙiyayya da gaba akan abubuwa muhimmai wanda ya kamata kila a tunanin ɗan adam ai ƙiyayya da gaba akan su. To me yi don Allah baya ƙiyayya? Allah zai tsare shi daga wannan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin da al-Imam Ahmad da Tirmidhi suka rawaito, salatun la yughillu alaihinna qalbu muslimin, ikhlasul amal lillahi wa munasahatu a'immatil muslimina wa luzumu jama'atihim fa inna da'awata tuhitu min wara'ihi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa uku, to zuciyar musulmi dai ba ta kiyayya da gaba akai, kuma Allah yana tsare wanda ya kiyaye waɗannan uku daga kiyayyen mutane da gaban su, ko sun yi ba zai cutar da shi ba. Ikhlasul amal lillah, tsarkake aiki don Allah. Ko ya kiyayyen mutum suke gare ka, in dai ka tsarkake aiki don Allah ka gama da shi, to me zai maka? Allah zai karba. In dai aikin ya dace da koyarwar shari'a, Allah zai karba. Sannan kai kuma in an yi don Allah ne, Allah ba zai baka ma ikon ka yi mashi kiyayya ba. Wa munasahatu a'immatil muslimina, da yin nasiha ga shugabannin musulmi. Nasiha a sirce, kai da shi ka gaya masa, ba sai ka yi tirere ba. Wa luzumu jama'atihim, da lazumtar jama'a, tafiyar tare. Ko da kun saba abu kaza da kaza da kaza, matukar ba asali kuka saba ba, sai a yi haƙuri da juna, a yi rangwame ga juna. Yadda kake ganin bai yi daidai ba, shi ma kila yana ganin baka daidai ba a wani abu. Amma tunda alkhairi ya haɗa ku, ga aƙida ta haɗa ku, ga asali ya haɗa ku, sai ku taru ku aiki tare. Akwai wuraren da zai zamanto aƙidan mata bambanta, dole a haɗu, in ko ba haka ba za a sha wuya gaba ɗaya. Saboda aikin ciyar da kasa gaba, aikin kawo sauƙi ga al'umma da wayewa sauransu, aiki ne na kowa. Har wanda ba musulmi za a iya haɗuwa a yi aikin alkhairi domin canza al'umma gaba. Saboda haka kenan haɗuwa tana da amfani matuƙar, dai ba akwai abu na zahiri da ke nuna illar haɗuwa ba. Sannan haɗuwa da jama'ar musulmi wanda ake tafiyar tare, a yi haƙuri duk da saɓani can da nan, amma a daure domin haɗuwar ta fi rabuwa amfani. Fa'ida ta shida, kubuta daga tsanani da fitintunu. In mutum ya samu kansa cikin fitintunu, sai ga Allah ya kubutar da shi matuƙar yana yi don shi. Ba ga yana cikin suratul Yusuf ba, aya ta 24, Allah da yake ba mu labarin annabi Yusuf da ikhlasinsa, Allah sai ya kubutar da shi daga fitina, ya kubutar da shi daga tsanani. Kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha'a innahu min ibadina al mukhlasina akhlasa lillahi fa akhlasa Allah. Allah ya tsarkake shi, ya kubutar da shi, saboda ya yi wa Allah ikhlas. Fa'ida ta bakwai, samun lada ko da uzuri ya hana zakar da aiki ko da aikin da kake yi baka iya yi ba saboda wani uzuri sai Allah ya baka lada in dai kana yi da shi al-Imam Muslim ya rawaita hadisi lokacin da za a yi tafiya Tabuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi a cikin hadisi yake cewa inna bil madinati la rijalan ma sirtum matiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marabu yace a Madina akwai waɗansu mutane da muka baro su ba za ku yi tafiya ta kide ba daga nan zuwa can ba za ku yanke wani kogo ko ku zazzabo ba ko haura daga kwari zuwa tudu ba face suna tare da ku cikin lada domin su abin da yana su zuwa suna so su zo amma rashin lafiya ya hana zuwa ashe wanda duk yayi wa Allah aiki ya tsarkake Allah yayi abu don Allah ko da uzuri ya hana shi yana da nufin yayi don Allah sai ga Allah ya bashi ladan abu haka na al-Imam Ahmad da Abu Dawud da At-Tirmidhi sun rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sa'ala Allah al-qatala fi sabilillahi sadikan min qalbi thumma mata a'ta'u Allah ajra shahidin wa in mata ala firash manzo Allah sai kuma yace duk wanda ya roki Allah ya dauki ransa ya kashe shi wajen yin aikin Allah wajen yin aiki don Allah kuma ya faɗi wannan ne ba kawai dan ya burge mutane ba ba dan kawai a ce ai wannan sadauki ne bai tsoron mutuwa ba a'a yayi ne sadikan min qalbi da gaske daga zuciyarsa don Allah da kyakkyawan niyya ba dan wani abu ba to Allah zai bashi ladan shahidi koda ya mutu akan shimfidansa akan gadan sa daki Allah sai ya bashi ladan shahidi fa'ida ta takwas mutum na cigaba da samun lada saboda ikhlasin sa koda aikin ya yanke saboda uzuri wancan koda bai yi ba kwata kwata na wancan kenan wannan ko yayi daga ba sai dai dai saboda wani uzuri Allah zai cigaba da bashi lada al-Imam al-Bukhari ya rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza marida al-abdu aw safara kutiba lahu min al-ajri mithlu ma kana ya amalu sahiha muqima idan bawa yayi rashin lafiya ko yayi tafiya sai zan bai wasu ayyuka na ibada da ya saba yi bai na yi kuma don Allah ne to za a rubuta masa lada yadda aka saba rubuta masa a lokacin da yake a halin mai lafiya in yanzu rashin lafiya yake ko a halin mazaunin gida in yanzu a halin tafiya yake fa'ida ta tara ikhlasi dalili ne na dawamar aiki da dorewarsa in dai kana so aikin ka ya dawama ya kuma dore to kai don Allah ko ya akai aka so a hana aikin ya bayyana Allah zai bayyana dashi Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu kamar da al-Imam Darimi ya rawaito ya ce la ta'allamul ilma li salati kar ku nemi ilimi don abu uku litumaru bihi sufaha domin ku yi jayayya da wawaye ku yi jayayya jayayya za ta rudar da mutane wawaye wanda ba su tabbatu akan ilimi ba su rudu da zalaƙarku da fasaharku da sauransu wato jadilu bil ulama ko kuma dan ku yi jayayya da malamai ku ce ai ba sani bane ai ba haka bane ai kaza ba tare da girmamawa da mutuntawa da yin kara da kiyaye ladabin sabani ba wal tasrifu bihi wujuhan nas ilaykum ko kuma dan ku jawo fuskokin mutane ku karkato da fuskokin mutane zuwa gare ku a ce ku ne kawai malamai ba wanda ya kai karatun ku za a saurara kar ku yi nemi ilimi don haka wabtagu bi qaulikum ma indallahi ku nemi abin da ke wajen Allah na lada da falala da yarda da ayyukan da za ku fa innahu yadumu wa yabqa domin abin da aka yi don Allah shi yake dawama ya wanzu wayan fadu ma siwahu abinda ba a yi don Allah ba yana karewa ko mun daren da za ne a rafa yanzu ku duba irin kiyayya da irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala suka samu a duniyar saboda kiyayya har akai karan mutum a ce ya zagi Allah ko ya wulakanta Allah ko ya ce Allah gangan jiki ne ko kaza ko kaza ko a ce ya ce san manzon Allah kafirci ne ko makamanci wani a dauke shi ba tare da an ji ra'ayinsa ko abin da zai faɗi na kare kansa ba a wurga shi a cikin kurkukun cikin rijiya ƙasan ƙasa na kurkuku har mutum ya mutu a ciki amma a duniyar nan abin da za a ce kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ba a ce an san shi ba ko da ana kinsa dai an san shi ko ana san shi dai an san shi da makiya da masoya suna jin sunan shi littafin sa kuma ga suna an suna yawo wannan misali ne kawai kwara daya daga cikin amsala masu yawa sai yasa lokacin da al-Imam Malik ibn Anas Imam Darul Hijra rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafin sa Muwatta an tambaye shi aka ce ka rubuta littafi ka san Muwatta bayan akwai Muwatta da yawa to yaya baka din cewa kamar kawai kai iri da jama'a ne yace a ai ma kana lillahi yadu duk abin da yake an yi don Allah ne zai dawoma to ba ga motsin Imam Malik ba ba ga ta babu duniya amma sauran motsa din ana jin su sai dai mai zakakurancin neman ilimi da binciken kokon da mai cin littafi kaman gara saboda bincike da nazari shine zai gano akwai motsarwa ne amma ina ma take ko makatsuta kusan ba ta kila amma akwai bai wuce kwara biyu ko uku ba makatsutai amma duk sauran ba su sai ta Imam Malik ita ko tana nan tana samun tajaddudi kullun kaman sabuwa to wanda yake yayi aiki don Allah aikin sa na da wani a gurguje fa'ida ta 10 samun daukaka daukakar matsayi a lahira ikhlasi na kawo bawa daukakar matsayi a lahira al-Imam Tirmidhi ya rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man taraka al-libasa tawadu'an lillahi wa huwa yaqdiru alayhi da'ahu Allahu azza wa jalla yawm al-qiyamati ala ru'us al-khalaiq hatta yukhayyirahu min hulal al-iman ma sha'a yalbasuha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda bi ya bar wani tufafi tufafin da shi yake ci shi yake tashi wata irin gizna ce ta musamman wanda ya ni 150 ne yana da iko amma sai ka me ka haka ga makwabtan suna kwana da yunwa me ka haka ga gidajen marayu me ka haka ga makwabtan sun kasa kayan yan su makaranta su biya musu kudin makaranta an koro su me ka haka ga makwabtan suna da yan mata gandan gandan an kasa auren su saboda babu hali kawai sai ya fasa dan tawali saboda Allah ya ga bai da bukata ya nuna shuhura ya nuna shi wani ne a rika nuna shi ya zama al-musharu ilayhi bil banan a rika nuna shi da yasa ai wani kun abin da yasa ba wanda zai isa ba ya bar shi don Allah yana da iko ba wai bai da shi bane ko kuma yana da shi zai iya saye amma bai biya kudin haya ba ko yana da shi zai iya saye amma ga mota tun ya kalle ido yana so kaga wanda mai da iko ne a yana da iko amma ya fasa don tawali'u ga Allah don kankan da kai ga Allah to Allah zai kira shi a cikin taron jama'a gaba daya halittar Allah a ranar kiyama za a kira shi ambaci sunan shi fito cikin jama'a a bashi zabi na tufafi daban-daban na imani wanda ke aljanna ya zabi wanda yake so ya saka a cikin sa a cikin ikhlasi babban abu saboda din zai bar tufafin don Allah zai bari dan tawali'u saboda Allah ne ba don wani abu amma kuma da zai yi dan a ce ba ruwan ba ruwan da duniya to shi kuma ya samu matsala bai don Allah ba fa'ida ta karshe da zan ambata na ikhlasi shine ikhlasi na daga dalilan kubuta daga azabar lahira da dacewa da shiga aljanna ga na cikin suratul insan aya ta 8 zuwa ta 12 wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fa waqahum Allahu sharra dhalika al-yawmi wa laqahu nadratan wa surura وجزاهم بما صبروا جنة وحسنة تو سانيوي اكي بي اسامو تقوا اغرغوجي اكو هانيوي غدا حدو هانيا دبركو سنين الله ده سونايان الله مفي كياو ده صفوفين سما في دوكاكا ده سنين جيرمان الله ده سنين ايكون الله جيرمان ايكون الله ده كوما سنين حقيقه متاني cewa masu rauni ne ba za su yi baka ba za su yi hana ka ba ba za su yi maka komai ba in duk za su taru na farko da na karshe mutum da aljar su cutar da kai ba su iya ba sai da abin da Allah ya kaddara maka in sun taru don su amfani da kai ba za su iya ba sai da abin da Allah ya kaddara maka wannan haka hadisi ya zo wanda al-Imam Tirmidhi ya rawaito wanda yana nan cikin ma 40 nawawi hanya ta biyu ta samu ikhlasi i'tirafi game da ni'imomin Allah mutum ya zama yana i'tirafi yana bayyanar da ni'imar Allah wannan hanya ce ta samun ikhlasi kada ya rika tunanin kokarin sa ne iyawansa gwanintan sa saboda kaka da kakanni ai ya gada ne ai kaza da sauransu domin a cikin suratul nur aya ta 21 Allah ta'ala ya ce ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم sai hanya ta uku ta samun ikhlasi addu'a da kankan da kai ga Allah addu'a da kankan da kai ga Allah domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hadisin da al-imam ahmad ya rawaito ash-shirku akhfa fiikum min dabibin naml wa sa'adulluka ala shay'in idha fa'altahu zahaba anka sigaru shirki wa kibaru manzo Allah sallama ya ce shirka ta fi koyuwa ta fi buya a cikin ku fiye da tafiyar tururuwa a duhun dare ina za ka ganta ina za ka ga alamar tafiyan to shirka ta fi buya ta fi sakayuwa a cikin ku fiye da tafiyar tururuwa a cikin duhu kaga ba za a gane ba kenan sai ikon Allah shirka anan da ake nufi riya yi ba don Allah wa sa'adulluka ala shay'in idza fa'altahu zahaba anka sigaru shirki wa kibar manzo Allah ya ce zan shiryar da kai zuwa ga wani abu wanda idan ka aikata to zai tafiyar maka da kananan shirka da manyan shirka qul allahumma inni a'udhu bika an ushraka bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu kace ya Allah ina neman tsari da kai daga akan in yi shirka da kai alhali ina sani kuma ina neman gafaranka daga abinda na yi na shirkan ba tare da na sani ba wannan addu'a in dai mutum na yi to Allah zai tsare shi daga riya zai azurta shi da ikhlas shi yasa daga cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama akwai fadin ya muqallabal qulubi sabbit qalbi ala dinika haka ne yana daga addu'an da aka rawaito daga Umar dan Khattab cewa yana yi Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya kasance kance Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi shay'a ya Allah ka sa ayyukana gaba daya zamanto masu kyau kuma ka sa ina yin su ne dan neman yardanka kai kadai dan neman ladanka saboda kai kawai kuma kar ka sa ma wani rabo ko wane ne shi a cikin aikina ya zama nayi dan shi sai hanya ta hudu ta samun ikhlasi rashin son bayyanar da aiki ya zama kullun kokarinka kar aikin kai bayyana Allahumma sai inda yake bayyanar da aikin yana da amfani mai yawa ga al'umma saboda kai abun koyi ne cikin al'umma to za ka yi wani aiki na ibada domin a sani a san ana yi ko a san yadda ake ko ai koyi da kai a ce a to mu ma bari mu dage irin wannan ba matsala amma in ba da wannan ba to ya zama kullun kokarinka aikin ka kada ya bayyana wannan hanya ce ta samun ikhlas al-imam muslim ya rawaita hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yuhibbul abda at-taqiyyal ganiyal khafiyya lalle Allah ta'ala yana son bawa mai takawa mai wadatan zuci kuma mai boye aiki shi yasa ibnu abba illahi rahimahullahu ta'ala ya ce law kunta sadikan ma'a maulaka ma ahbabta an yara amalaka ghayru inda daga kai kana yi don Allah ne saboda Allah akwai kyakkyawar alaka tsakanin kai da Allah duk abin da zaka yi dan shi ne ba dan wani ba ba zaka so wani ga aikin da kake don Allah ba kawai kana so ne shi kadai Allah ya gani dan ya saka maka sai hanya ta biyar ta samu ikhlasi daidaita aikin koyi da na bayyane ya ma zama ayyukan da zaka yi koya ko wanda zaka yi a bayyanewa ta yadda zaka zama kai ibadan ka kai tsaye baka tunanin ayyabe ka ko ba zaka fasa dan kar a zarge ka ba domin alqazi iyam rahimahullahu ta'ala ya fada a sharhin da yawa sai husu yadda tarkul amali min ajlin nasi riya'u wal amal min ajlin nasi shirku والإخلاص أن يعافيك الله منه برين ين أيكي دم متعني كف جني رياني ويكرا أتي أيوان أيا تكينا نبو قري تو دم وانا سيكني كي ويدقل أتي كنا نبو قري يزو ذاك بري بادم بادم الله با ذاك بري دم متعني كف فرا كما كي أيكي دم متعني سجني شي ماريا نو إني نشركا wato kai aiki dan mutane su gani saboda mutane shirka ne sannan ka bari yin aiki dan gudun kar mutane su gani riya wannan shine goma da goma yake ikhlasi shine Allah ya kubutar da kai ya tsare ka daga waɗannan guda biyu to al-Imam Nawawi yayi ta'aliki akan wannan maganar a gurguje yake cewa abinda yake nufi shine duk wanda yayi nufin zai aikata ibada yayi kudura aniyan yin aiki yayi azama sai ya bari wai dan kar mutane su gani to wannan yayi ne domin barin aiki don mutane ne amma da mutum zai bar aikata wani aiki saboda yana so ya koyi kar a gani to wannan musafi ne yayi Allahumma sai dai in farilla ce da ake so dole sai an fito ayi kamar jami na sallah ko kuma ba da zakata wajibi don mutane su sani su ma su koyi da wannan kuma san ka fita daga haƙƙi na da wajibin ba da zakka ko kuma mutum malami ne abin koyi to yana so ya bayyana ibada dan a gani ai koyi a wannan babu matsala amma ba haka ba kar ka bar aiki don mutane kar ka yi aiki don mutane sai hanya ta shida tunani game da falalar ikhlasi da masu ikhlasi da tunani game da hadarin rashin ikhlasi indai kana wannan tunanin zai sa maka ikhlasi insha Allah hanya ta bakwai fadayin lada wajen Allah da gujewa zargin Allah indai kana fadayin lada wajen Allah kuma ka san ba zai baka ba indai kai ba dan shi ba ko kuma kai ka hada shi da wani a to kai ka ga zaka yi ikhlasi kin tunda kana son ladan kuma ka san ba zai baka ban ka hada shi da wani sai hanya ta takwas tsoron hadarin yin aiki don duniya domin duk wanda ya yi aikin lahira saboda duniya to bai da komai bai da yankin komai a lahira a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ashe ma akwai na tara da na goma da na sha ɗaya da na sha biyu da na sha uku duk zan tsallake su akwai alamomi guda hudu na ikhlasi duk wanda aka same da wannan alamomi hudun to insha Allah alama ce ta shine ikhlasi alama farko yin aiki na ibada don Allah amma zuciya kuma tai ta raurawa tana tsoron shin Allah ya karba ko bai karba wannan alama ta farko ce domin al-Imam Tirmidhi ya rawaita hadisi daga Aisha radiyallahu anha ta ce ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da fadin Allah ta'ala wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila wanda suke bada abinda suke badawar na sadaka ko zakka ko kuma sallah da azumi da zakka da sauransu daga abinda Allah ya ba su amma kuma ga zakatun suna cikin raurawa wayannan wasu irin mutane ne Aisha ta ce ahum allazina yashrabuna al-khamra wa yasrifuna sune wanda suke yin suke shan giya suke ainihin sata saboda haka suna aikata aikin da suke yi amma kuma suna tsoro saboda sun san laifi ne shan giya da sata sune manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya binta siddiqi ba su bane ba waɗannan bane walakinnahum allazina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum sune waɗanda ke yin azumi suke sallah suke bada sadaka ko zakka kuma tare da haka suna tsoron kar ya zama ba a karba da gare su ba ulaika allazina yasari'una fil khairati to wayannan sune masu gaggawa masu rige-rige wajen zuwa ga alkhairi Zunnun al-Misri ya ce salatun min alamatul ikhlas abubuwa uku alamomi ne na ikhlas istiwa'ul madhi wa zamm min al-ama daidaituwar yabo da zargi daga mutane ya zama in kai aikin ka ko za ka bar wani abu ko za ka aikata shi kai a wurin ka da yabo da zargi duk ɗaya ne to wannan alama ce ta ikhlas wani siyanu ru'yatul amali da mantawa da kalganin aiki baka kallon girman aiki da yawan aikin ka in ya zaman to kana ayyukan da yawa amma baka kallon cewa kai aiki to wannan ma alama ce ta ikhlas wani siyanu qida'i thawabil amali fil akhirah da kuma manta ladan da zaka iya samu a lahira in ka aikata ka ma manta baka tunanin aiki da nayi da kaza ai ba su iban lada mai yawa ka mantar da wannan baka kallon wannan wannan ma alama ce ta ikhlas wanda daga cikin malamai yace المخلص هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل ولا يحب أن يطلع الناس على مساكل الذر من أعماله وذر من أعماله وانت هيك ميين إخلاصي دون الله شيني وانت إذا بايدا موا إما تهين سجبات يا جرمان سجبات يزيد تأذكات متن shi bai damu ba, in dai dan ya gyara tsakaninsa da Allah shi bai damu ba, kuma baya son mutane su gano me yake aikatawa na ayyuka masu kyau da yawa, baya so, baya san haka kwata-kwata. To wannan shine bukhlus mai yi don Allah, yana daga alamomin ikhlasi rashin san shahara. In mutum bai san adamu hubbi shuhura, in mutum bai san shahara to alama ce ta ikhlasi, wanda ko yake aiki kuma yana so shahara to alama ce ta cewa ba don Allah yake ba. Idan shahara ce ta zo daga Allah kawai to shikenan wannan daban kuma. Hamasa ta aikin addini alama ce ta ikhlasi, baya yin wasa, baya sakwa-sakwa, baya rakwa-rakwa, baya yin kamar ba zai ba, in dai aikin addini ne to wannan ma alama ce ta ikhlasi. Gaggawa da rige-rige wajen aikata ayyukan kwarai da kwadayin samun lada wajen Allah alama ce ta ikhlasi. Hakuri da juriya da rashin kokawa, kokawa shi ma alama ce ta ikhlasi. Kwadayin boye aiki alama ce ta ikhlasi. Kyautata aiki a boye fiye da bayan da za a kyauta a fili alama ce ta ikhlasi. Yawaita ayyukan boye fiye da ayyukan fili alama ce ta ikhlasi. Duk waɗannan alamomi ne na ikhlasi. To abu na kusa ƙarshen kuwa, menene tasirin ikhlasi ga rayuwar musulmi? Ikhlasi na da tasiri mai yawan gaske. Malamai sun kawo abubuwa da yawa, amma yana jin a nan zan takaita zuwa ga abu uku ne kawai ko hudu saboda yanayin lokaci. Tasirin farko, ikhlasi na sa kwanciyar hankali da natsuwar rai. Domin a suratul Zumar aya ta 29 Allah tabaraka wa ta'ala ya ishara da wannan. Daraballahu masalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisuna wa rajulan salaman lirajulin hal yastawiyani masala alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun. Allah ya buga misali ga wannan mutumin, ana ainihin wakatika tashi a kansa saboda waɗanda suka mallake shi suna da yawa. Bawa ne mutane da yawa suka mallake shi, wanda ya ce je ta gona, wanda ya ce ɗebo maruwa, wanda ya ce abinci nake so ka bani, ina kwanci hankali gare shi, umarnin wa zai bi shi? Ko ba soja irin sojan Najeriya ba da za a ce obey last command, ba wannan ba ne, kowa komanda ne a wannan lokacin. Ka ga an shiga tashin hankali. To yanzu wannan mutumin za a haɗa shi a gwama shi a misali da wani rajulan ɗin salaman da rajulin, wanda mutum ɗaya ne mallake shi kawai, ko dai yi ne ko bari, huta ko yi aiki, ba wani rigima, ba za a yi confusing ɗin shi ba, ba complication, ba komai. Saboda haka aikin da aka yi don Allah ai ya fi sauki. Ka san baka kokowa wa zai karɓa wa zaki, amma ka yi don Allah, ka yi don sarki, ka yi don gwamna, ka yi don alhaji, ka yi don malam, ka yi don mutane, to kana rikici a zuciyanka waye yanzu zai karɓa, wane za a yabawa, waye zai yaba, waye zai tsine. Amma in kawai Allah kai ma dama shi kadai ne, ba wani wanda ya tare da cikin wannan zai karɓa kuma ya baka. Inna ma yatakabbalullah min almuttaqin. Tasiri na biyu, ikhlasi na sawa bawa ƙarfin zuciya ya zama bayi da tsoro, ƙarfin zuciya. Domin ai littafin tarihi su ruwaito ko akwai maganganu akan isnadin wannan tarihin, amma akwai ɓangaren yanki na wannan tarihin da kusan duk malaman tarihi suka biya tabbata, shine lokacin da mutanen Makka Qurayshawa kafin su musulunta farkon da'awa suka yi tawaga zuwa wajen Abu Talib, a wajen Abu Talib ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce masa, ko dai ka gaya ma ɗanka ya daina zagin allolinmu sun lata da uzza da manata kuma kanmu, ko kuma in ba haka ba ka miƙa mana shi ka ba mu shi, mu dai ba za mu ci ka ba mu kawai, mu mun sai da za mu ci. Saboda haka ya daina. Abu Talib ya je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda suka ce, ya daina kawai zagin allolin zagin kuma kansu. Malaman tarihi suka ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wallahi law wada'u ash-shamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala natruka hadha al-amra ma taraktuhu hatta yuzhirahu Allah aw ahlaka duna ko kuma aw uhlika duna wallahi in za su sa rana akan hannuna na dama tafin hannuna na dama su sa wata akan tafin hannuna na hagu saboda azabtar da ni da wahal da ni da cutar da ni da yin duk abin da suke so su yi a duniya gare ni wai da dali akan wai in bar wannan al'amari na da'awa to ba zan bari har sai Allah ya bayyana da lamarinsa na addini ne ya ko ina a san shi aji adi ai imani a karba ko kuma ni in halaka ko ni in mutu akan haka wannan karfin zuciya ce kwarin zuciya ne dan mene saboda ina yi don Allah ne saboda Allah yake yi saboda haka bai tunanin komai baya tsoron kowa wannan yana daga tasirin ikhlasi a rayuwar musulmi sai tasiri na uku ikhlasi yana sa rashin bakin ciki da hasada da gaba da wasu zai tsarkake bawa ya tsarkake zuciyar mumini ya tsarkake zuciyar musulmi daga gaba da kiyayya da hasada ga wasu shi mun kawo hadisin a baya hadisin da al-Imam Tirmidhi da Ahmad suka rawaito cewa abubuwa uku mumini baya hasada a zuciyarsa game da su ga sunan muka ambace su tsarkake aiki don Allah yana daga cikin su sai tasiri na hudu ikhlasi na sanya kowane irin aiki mai kyau ya zamanto ibada ko da asali za a ga mu'amala ce ko wani abu ne mubahi ko wani abu ne wanda za a yi kawai dan wata maslaha ta duniya in an yi don Allah sai wannan aikin ya rikide ya juya ya canza ya koma ibada wanda za a saka wa mutum kansa hadisin Tirmidhi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin da aka kai ruwa rana akan ingancin sa amma dai na natsu da maganganun malaman da ke cewa hadisin ya tabbata innamad dunya li arba'ati nafarin duniya ta mutane hudu ne duniya ta mutane hudu ne abdin razaqahu Allahu malan wa ilman fa huwa yattaki fihi rabba wa yasilu fihi rahima wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadha bi afdalil manazil wa abdin razaqahu Allahu ilma wa lam yarzuqhu mala fa huwa sadiqun niyya يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء ماذا الله ظلم أجي دنيا تبت مدني باوان دا الله أذر سعيد دوك يا علم ينا جنس وران الله أتكن دوك يا علم ينا سادة زمن تنشي كما ياسان حق الله أتكن دوك يا سعيد تو وانا شيري كي دا مبي ديرما مبي أو كاكا مزوني كو مسوكي كو مطيا أو جان الله على هرا da kuma bawan da Allah ya azurta shi da ilimi amma bai azurta shi da dukiya ba amma yana da kyakkyawan niyya niyya ta gaske don Allah yake komai sai ya faɗi saboda da ikhlasi yace ina ma da ni ma Allah ya azurta ni da dukiya kamar da azurta wane ni ma da nayi aiki irin nashi na alkhairi in san haƙin Allah in kiyaye game da zakka da sadaka da taimako da waqafi da sauransu in fidda zakka in ba da ilimi da sauran duk abin da zan yi na taimako da dukiyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kaga wannan da niyyarsa ladan shi da na wancan bidde ne a wajen Allah ashe kenan ikhlasi yana da tasiri kwarai da gaske a rayuwar musulmi to abu na karshe yan uwa shine rashin ikhlasi yana da hadari yin aiki ba don Allah ba wallahi yana da hadari da yawan gaske hadisi ya tabbata kamar yadda kuka sani wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito na mutane uku da farko wanda za a fara wa hisabi a lahira mutane ne wanda suka yi aiki ba don Allah sun yi aiki amma ba don Allah suka yi ba sun yi riya sun yi sum'a ba don Allah suka yi ba don a gani don a yaba don a ji a shaida da wanda ya mutu shahada a zahiri saboda ya je wajen yaƙi kuma an kashe shi ya yi gwabarma ya yi komai a ran lahira a tsaye da shi Allah tambaye shi to kai yaya ai na samu jarumtar da ka bani na yi aiki da ita na yi yaƙi na ɗaukaka addininka har aka kashe Allah ta'ala yake kariya kake kai ne don a ce wani jarumi ne bai da tsoro baya gudu baya ja da bato an fada an fada sai na biyu wanda aka ba shi ilimi ya kuma karanta alqur'ani ga ilimi na addini fiqhu da fahimta ga alqur'ani duka an ba shi ya ta karanta da jama'a ya abubuwa har ya mutu shi kuma sai to kai ilimin da aka baka yaya sai Allah ka bani ilimi nayi tahajjudi da shi nayi qiyamul layl da shi na koyar da mutane nayi kaza Allah ya ce ƙarya ne kai ne don a ce wani malami ne don a ce wani makaranci ne ƙari'i ne ko mukuri ne to kuma an faɗa ka ji daɗi a duniya shikenan sai na uku shi kuma dukiya aka bashi Allah ya wasa'a mishi ya yalwata masa duniyar nan ya samu nau'in dukiya kai dukiyar da aka baka ya ce Allah na ciyar da bayinka da su nayi sadaka nayi zakka nayi taimako nayi kaza don kai Allah ya ce ƙarya ne kai ne don a ce wani mai sakin hannu ne wani mai tagomashi ne wani mai kyauta ne wani mai tausayi ne ka an faɗa kuma kaji kaji daɗi shikenan manzo Allah ya ce to waɗannan su ne wanda za a fara jan su akan fuskokinsu a wurga su wuta mai yasa saboda sun yi ba don Allah ba don a gani ko kuma don a ci ko kuma don duka lalle yin aiki ba don Allah ba akwai hadari kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisin Abu Dawud da Ibn Majah man ta'allama ilman ma yubtaga bihi wajhullah la yata'allamuhu illa li yusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arafa al-janna yawm al-qiyamah wanda duk ya nemi ilimi kowane irin ilimi ne ya neme shi kowane irin ilimi ya nema wanda ya kamata a ce an nema ne don aniyar dan Allah shi ya nema don ya samu wani abu a duniya daukaka ko matsayi ko kudi ko kaza to kamshin aljanna ma ba zai jibra na kiyama ma'ana koda ya shiga aljanna koda ya shiga in dai mutu babu shirka ba kafirci ya ga zai shiga aljanna ko mun daren dadewa to amma saboda riyan nan da yayi kaga din za a bata ayyukansa to koda an yafe masa zai shiga tunda in ya mutu imani dai wata mutara ne zai shiga aljanna to daga cikin ukuba da za ta same ko zai shiga aljanna shi za a hana shi kamshin aljanna haka ko kamshin aljanna ana cewa din daga nisan tafiyar shekara 40 tun daga nisan tafiyar shekara 40 wata duniyar zaka daga zaria a ce sai ka shekara 40 kana tafiya in dai Allah ya sa zaka iya kaiwa wata duniyar zaka sai ka shekara 40 amma tun daga wannan nisan za a je kamshi aljanna to shi mutum za a hana shi kaga wannan ya shi hukuma a tabarani ya rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min abdin yaqumu fi dunya maqama sub'a wa riya illa samma Allahu bihi ala ru'us al-khalaiq yawm al-qiyamah babu wani bawa da zai tsaya a cikin duniyar nan matsaya na yayi abu don aji ai dan a gani a dan aji shine sum'a dan aji ko ya faɗi wata magana don aji ko yayi wani abu don aji a bada labari face a ranar lahira Allah ta'ala sai ya maida masa da martaba a cikin taron jama'a a maida martani ba yayi izgili ga Allah ba yayi ba don Allah ba yayi don a faɗa yayi don aji shi ma za a nuna kamar ga wani abu amma an faɗi ne kawai don ya ji don jama'a su ji amma ba zai samu wannan ya ishe shi musulma al-imamu ahmad ya rawaita hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man samma an-nasa bi'ilmi amalihi samma Allahu bihi masani'a khalqihi wa saggarahu wa haqqarahu wanda duk yayi abu ya aikata aiki don ya jiyar da mutane mutane su samu labari su je su faɗa su samu labari domin su ce ya iya ya ƙware ya sani to ranar kiyama ko Allah shi ma zai masa haka ya zama duk mutane halittar Allah za su ji gawa ne abu kaza yayi a mai to nan silili a mai fallasa kuma Allah ya ƙara masa da saggarahu da haƙarahu Allah ya saggara shi ya ƙanƙantar da shi Allah ya haƙara shi ya ƙasƙantar da shi ya ƙanƙanta shi kuma ya ƙasƙanta shi haka na Ibn Majah rawaita hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'allamul ilma litubahu bihi al-ulama'a wala litumaru bihi sufaha'a ولا لتخير به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار وزال الله ما تكرب نميلي دومي كنون إسانة تاكما دا تنكاهو دا بروكوكو دا تقاوى كمالمي كوكما دنكو جاهية دا جاهلي كوكما دنكو زاكو مذوني أباكو مكاني كذا أباكو كرنتر وأولي كذا yanzu ba kawai dan wannan ne karku haka domin wanda yayi haka kuwa to kashedin sa game da wuta kashedin sa game da wuta Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kamar yadda zai ce Imam al-Muwaqqi'in na Ibn al-Qayyim ya ce faman khalasat niyyatuhu fil haqqi walau ala nafsihi kafahu Allah ma bainahu wa bainan nas wa man tabayyana bima laysa fihi shanahu Allah wanda duk niyyarsa ta tsarkaka don Allah koda a karan kansa ne shi kada a koye yayi don Allah koda akan abin da ya tafe shi ne shi karan kansa zai maka hukunci ya zama don Allah ne to Allah zai ainihin hutar da shi zai magance masa matsalar da ke tsakanin shi da mutane nazarki ko yabo ko sada ko kiyaya ko gaba ko kaza wanda godiya adantu da abin da ba haka ba ya nuna yana yi don Allah ya nuna kaza ne alhali ba hakan bane inda zai koma a gefe a boye to Allah ko zai tabbatar da ya sa mashi aiki duniya da lafiya Allah tsare ɗan uwa masu girma ya kamata mu tsaya nan saboda an ce zurmi ya ishi da na ga nayi minti ɗaya bayan ɗaya har kusan minti 70 kusan ina neman awa ɗaya da rabi ko ci awa ɗaya da minti 10 saboda haka zan tsaya ba don na kai ƙarshe ba saboda akwai maganganun magabata da suka yi game da ikhlasi akwai magana Yusuf ibn al-Husaini da magana Sufyan al-Thawri da Yusuf ibn Asbab da kuma magana al-Ghazali fi Ihya da magana al-Junayd da dai sauransu har ma da magana Ibn Uyayna amma yana da kyau in gaya mana maganar wani daga cikin su da yace man shahada fi ikhlasihi al-ikhlasa faqad taja ikhlasuhu ila al-ikhlas wanda da yake ganin wai ikhlasin salalle ikhlasi ne sai tabbatar da cewa ikhlasin nasu na bukatar ikhlasi wai mutum ya gane ai shi mai ikhlasi ne to wanda duk ya ga haka to ikhlasin nasu na bukatar ikhlasi sai yasa ma asar makan da a cikin tambayar gafilina ya kawo magana daga wani mai hikima yace wanda duk ya aikata ayyuka bakwai banda ba tare da bakwai ba to bakwan da ya aikata ba za su amfane shi ba kwata kwata ya kawo su duka a ƙarshe dai kawai sai yace na bakwan a na shida kenan ko na bakwai ina jin na uku ne yace duk wanda ya aike niyya ba tare da ya nufi Allah da niyyarsa ba sai ya bata aikin sa ya wahalar da kansa wannan niyyar ba za ta amfana da shi ba kwata kwata ba za ta amfana shi ba haka nan wanda ya zama yana gyara abin da yake fili mutane na gani amma a boye ba haka ba yake to wannan abin da yake gyara wani filin ba zai amfane shi ba saboda ya riga ya bata na ku ya kara cewa wanda ya wahala ya aiki mai yawa da wahala yayi zufa yayi kaza amma ba don Allah ba yake to wannan aikin nasa gaba ɗaya ba zai amfane da shi ba tunda bai islamu ba shi yasa ba mamaki wani yake cewa idza sirru wal ilan fil mu'min istawa faqad azza fid darain wastawjaba sana da ya zamanto abinda bawa ya asirce da abinda ya bayyana duk ɗaya ne manufar da Allah saboda Allah don Allah kuma ga Allah to faqad azza fid darain wastawjaba sana to hakika zai samu daukaka a duniya da lahira kuma ya cancanci yabo daga Allah da mala'iku da mu'minai Allah tabaaraka wa ta'ala ya tsare mu da ikhlasi ya kuma tsare mu daga rashin ikhlasi ya nisantar da mu daga riya da kuma sum'a yin abu dan aji a fada ko yin abu don a gani a yaba Allah ya tsare mu da su domin abubuwa ne masu bata ayyuka duniya da lahira su kuma sa nadama ina roƙon Allah ta'ala ya mana gamdakatar ya azurta mu da ikhlasi a cikin maganganunmu da ayyuka ya azurta mu da dacewa da shari'a a cikin duk abin da za mu yi don ya zamanto mun cika sharuɗa na karɓan ayyukanmu ina kuma neman shugaba ya haƙuri saboda na ainihin wuce dama dai ina ganin shi kansa shugaban kamar da gangar yayi saboda tunda dai ba a gaya min ba na je na shirin lecture awa 1:30 ko awa 2 saboda na saba in na je markas ga mallam Musa tarbi yi iyayenka ne ba mai tsaye da kai sai inda ka tsaya sai inda mai ya kare to mallam Musa ka taba ba mu yanzu gashi kuma yanzu nazo al'amari ya fadi amma dai alhamdulillah bai fadi dai gaba dai ba Allah ta'ala ya samu dace subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Thank you.